Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta biyo ya Africa akan mita 200.5 a zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci a wannan hantsi na talata 3 ga watan Disamban shekara ta 2019. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a wannan hantsin. Bayan an sha labaran duniya za ku ji cewa yau ne ake ranar wato bikin ranar gajiyayyu ta duniya da wannan shekara. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Za kuma mu kawo muku sharhin jaridu daga jamhuriyar Niger sai kuma sakonnin da kuka aika mana. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi. A wannan makon shugaban Amurka Donald Trump zai je birnin London don halartar taron kungiyar tsaro ta NATO, yayin da ake ci gaba da takaddamar tsige shi a gida Amurka da ya shiga wani sabon babi. Wannan abu ba zai kare ba, saboda suna so su yi abin da suke so ne, shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai yayin da yake barin fadar White House. Yana nufin binciken tsige shi da 'yan jam'iyyar Democrat suke yi. Yayin da 'yan Democrat za su fara sauraron bahasi kan rubuta kudurin dokar tsige shugaba Trump ranar Laraba, da yawa daga cikin shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suna sanar da irin kalubale da shugaba Trump yake fuskanta a gida na tsige shi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai saka haraji akan kasashen Argentina da Brazil. Yana zargin waɗannan kasashe da cutar da manoman Amurka ta hanyar cogen kuɗaɗen kasashensu. Shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Litinin cewa zai saka haraji akan ƙarafa da ake shigowa da su daga kasashen kudancin Amurka, da ya bawa jami'an kasashen mamaki. Brazil da Argentina sun jagoranci gagarumin rage darajar kudaden kasashen nasu, wanda yake cutar da manomanmu. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba zan mayar da haraji akan ƙarafa da ake shigo da su Amurka daga waɗannan kasashe, shugaba Trump ya rubuta. Waɗannan kasashe guda biyu da ke kudancin nahiyar Amurka suna cikin rukunin kasashe da shugaba Trump ya cire su daga wannan haraji a cikin watan Maris na shekarar 2018, bayan da suka amince da adadin abin da za su ringa shigo da shi. Wasu hare-hare ta jiragen sama da aka kai daban-daban a Siriya, da ake zargin gwamnatin Siriya da Turkiya ne suka kai, sun kashe akalla mutane 20 a cewar wasu masu kare haƙƙin ɗan adam. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke Birtaniya mai suna Syrian Observatory for Human Rights ta ce tana tsammanin gwamnatin Siriya ta kai ɗaya daga cikin hare-haren ta jirgin saman da ya auna wata mashahuriyar kasuwa a wani ƙauye da 'yan tawaye suke rike da shi mai suna Ma'arrat al-Numan da ke arewa maso yammacin ƙasar jiya Litinin. Kana ya kashe fararen hula 13. Ministan tsaron Siriya ya ce bayanai da suka samu daga masu kai ɗaukin gaggawa da suka haɗa da adadin gaba ɗaya fararen hula 9 ne suka mutu. An kashe mutane da dama a kasuwa ta biyu da take kusa da ƙauyen Saragib, da ita ma aka kaiwa har-haren ta jiragen sama, a cewar masu kare haƙƙin ɗan adam. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kakakin Majalisar Wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta ce Amurka har yanzu tana ci gaba da yaƙi da sauyin yanayi, duk da shugaban Amurka Donald Trump ya cire Amurka daga cikin yarjejeniyar Paris ta 2015. Pelosi tana jagoranta wakilai 'yan jam'iyyar Democrat zuwa taron sauyin yanayi na kwanaki 10 a birnin Madrid. Kana kuma ta ce tana so ta nuna cewa zuwansu yana nufin har yanzu Amurka ba ta juya baya akan wannan babbar barazana ga rayuwar ɗan adam ba. Ta shaidawa taron cewa Amurka za ta amfana da shawo kan matsalar canjin yanayi.
Everything in nature is connected and it becomes a national security issue.
Wanda ya shafi halittu da yanayi suna tafiya ne hannu kafaɗa da ƙafa. Sabili da haka batun ya zama wata kalubalar tsaro da aka fara ga sa akan filaye da albarkatun ƙasa da sauransu. Sabili da haka batun ya shafi komai, babu kuma inda yake da sarƙaƙiya kamar ƙasashen da ke fuskantar barazanar sauyin yanayi. Pelosi ta ce kwamitocin Majalisar Wakilan Amurka da 'yan jam'iyyar Democrat suke jagoranci da dama, suna aiki akan wasu ɓangarori daban da zai iya samar da wani tsari na sauyin yanayi. A halin da ake ciki kuma miliyoyin mutane a kudanci da gabashin Afirka na fuskantar ƙarancin abinci da sauyin yanayi ya haddasa, wanda rabinsu yara ne a cewar ƙungiyar ba da agaji ta Save the Children. Yankuna sun fuskanci guguwa mai ƙarfi da ambaliyar ruwa da kuma fari a cikin 'yan watannin da suka gabata, yayin da masana kimiyya suka ce ɗumamar yanayi da aka samu da sauri ya fi na sauran ɓangarori na duniya. Mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Idai ta yi kace-kace da ƙasar Mozambique a watan Maris, ta kashe mutane sama da 1,300. Guguwar da ke tafe da ruwa mai ƙarfi ta shafe ƙauyuka da dama, ta kuma cika birane da ruwa makil, yayin da manoma suna ganin amfanin gonarsu da dabbobi suna salwanta.
Muhammad Hafiz Baballe aka ji da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, yau ne ake bikin ranar gajiyayyu ta duniya, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yin bita akan halin da nakasassu suke ciki a duk faɗin duniya, tare kuma da faɗakarwa da kuma ƙarfafa musu gwiwar dogaro da kansu. Daga Maiduguri, Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da wannan rahoton.
Ranar 3 ga watan Disamba kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar kulawa da waɗanda Allah ya jarabta ga nakasa, kama daga guragu, makafi, kurame da kutare. A kasarin irin waɗannan mutane da Allah ya jarabta da waɗannan matsaloli na nakasa dai, kan dogara ne kacokan akan barace-barace wajen gudanar da harkokin rayuwarsu saboda ƙarancin abin hannu ko kuma rashin samu da mawuyar sana'a. An kirkiro wannan ranar ne don faɗakar da jama'a kan yadda su dinga mu'amala da irin waɗannan mutane da Allah ya jarabta, sai dai ba kasafai akan samu haka tsakanin al'umma ba. Hakan dai ma ya sa nazarci shugabannin ƙungiyoyin waɗannan mutane da Allah ya jarabta, wanda kuma na tambaye su game da yadda al'amura suke gare su, kama abinda wasu suke cewa.
Sunana Ahmadu Umar, hadidin ƙungiya na kasasu rashi jihar Borno, chairman. A farko dama abinda muna nema wajen gwamnati a jina mana waje jama'a a dauka ma'aikata jama'a mu suna kasa su dauka aiki su yi aikin su. To gashi na Professor Babagana Umar Adalam ya hawo gashi farko yaji ya jina Bola Workshop. Wallahi in ka je ka gane Bola Workshop ba za ka yarda wajen na waje na kasa su ba, dan saboda haka wannan mun yi farin ciki sosai. Kuma na biyu, bayan da ya hawo yace zai ba na kasa su 30,000 a wata guda shida, ya dauka alkawari kuma yanzu ya cika mana alkawari. Yanzu guragu sun samu, kutare sun samu, kurame sun samu, yanzu muna jira na makafi zai yi launching, abinda mun yi farin ciki sosai kenan.
Kamar kuno ne kuka amfana da wannan shiri da aka ce za a ba ku naira 30,000?
Mun amfana mun kai 3,000 da wani abu.
A kunana Muhammad Abubakar Kalwa Kalwa, ni ne chairman na fiscal challenge na Borno State na guragun Borno.
Wannan shekaran na kasa ba kashi bane, Allah ya ka nakashashe, ba wai Allah ya ce ka je kai barace-barace bane. Shi yace bai yanayin mu wannan ma yanayin yanda Borno babban gari ce, tana da komai, muna da alhagawan mu, muna da komai da koman mu. Tace bari ta taimaka mana ta ba mu naira 30,000 mu je mu yi ruko da kanmu, kada mu je mu yi barace-barace. Na yi wa mutane, ni da hannuna na cika wa mutane na membobi na form mutum 1,550, wanda kuma na tabbata mutum 1,550 wannan babu wanda bai ga alat ba, bai ga kuɗi ba, babu shi.
To ko me yasa gwamnatin jihar Borno ta dauki matakin baiwa waɗannan mutanen naira 30,000 duk wata har na tsawon watanni 6? Tambayar ne wa kwamishinan ma'aikatar wasanni da kuma walwalan jama'a, wato kuma da sayin na buba.
Sanin kowa ne a cikin alƙawarin da ya yi lokacin campaign ya ce idan ya zo zai agaza ko kuma ya taimaka matasa da nakasansu su zamna a kan kafawansu, su daina biyan gidaje suna roƙe, musamman nakasansu. Sai ya ce kowane nakasansu mu dinga bashi naira 30,000 a wata, da su kuma su yi alkawarin ba za su je kan hanya cikin titi ko kuma gidan mutane suna roka kuma su samu abin da suke. Alhamdulillah mun ba waɗannan mutane kowane su 30,000 cikin Maiduguri. Yanzu duk local government na Borno yana ciki sanadiyan wannan abin, har wayoyin su da kasu da suke Yobe da Bauchi mun zo mun same su sun zo. Yanzu ya zama kamar yanzu fareje ya zo kamu, saboda haka ina aiki da wannan lokaci in kira gwamnati mai girma, gwamnati Yobe shi ma mai aiki ne da gwamnan Bauchi, duk abin da aka yi anan ayi a can don ya zama kowan su a waje da. Don wallahi kwana-kwanan nan mota daya da mutane 32 ni ne na je Bulunkutu, sun ce sun tozo daga Bauchi, sun ce sun ji ana ba mutane 30,000. To zai zama mutanen can ne dai, mutanen can ne, inda mutanen Borno ne kana zama a can shekara da shekaru, sai yanzu da mubara kudi zaka zo kuma ai ba zai yi ba.
Kwamishinan ma'aikatar wasanni da walwalan jama'a kamar sai inna buba kenan ke bayani game da irin tallafin da suka baiwa na kasassu a jihar Borno, da kuma yace suna nan suna wani shirin na ƙara faɗaɗa wannan taimako tsakanin waɗannan al'umma. Haruna Dauda, Biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin
Allah. A gaida Haruna Dauda, Biyu, za mu kawo muku shirin a dawo lafiya. To amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar.
Tausaya ma talaka, a tausaya ma talaka,
a tausaya ma talaka,
naji tausayi
ayana, a tausaya ma talaka,
naji tausayi ayana.
To ya akai dan aure me ya faru?
Wallahi shugaban ni kutuna, rabbana yayyo ku, rabbana yayyo mu, garagamar ma hanku, jan mu kuke bun ku miki, shin ina za ku da mu? Al'ajam ne kuka akan busa hakin talaka, Allah ba za ya bar kowa ba, an yi shekaru sun shuɗe, an yi wahalar fetur da amman fetur ya yi tsada, kanan ziri ya yi tsada, da na ga layin mota na dakata ne kallo, babu motar soja ba motar ɗan sanda, ko daya ba ta ciyama ba motar wani sarki, sai dai motar talaka, daga kabu kabu sai dai tafi sune motar talaka,
sune motocin na talaka
na ji tausayi ayana, na ji tausayi ayana, ajilo inda ma nai kuka ne al'ajam nai kwalla, sai da na tai asibiti na ga mata zaune tun asuba sun zauna, kuma matan ga goyo wani goyon ga kenda, wani ciwon kunne wani ko hakurin shi zai buto yana mura, sai da na kalli yawansu na ga babu matar sarki ba matar yan sanda, gashi babu matan soja ko takamman suloli babu, sai dai matar talaka, na ji tausayi na yi kuka, na ji tausayi ayana, talaka bawan Allah a tausaya mana hakan nan,
kuma talaka matar shi da ranka
Allah a tausaya, na ji tausayi ayana. Al'ajam nai kwalla, sai da na tai asibiti na ga mata zaune tun asuba sun zauna, kuma matan ga goyo wani goyon ga kenda, wani ciwon kunne wani ko hakurin shi zai buto yana mura, sai da na kalli yawansu na ga babu matar sarki ba matar yan sanda, gashi babu matan soja ko takamman suloli babu, sai dai matar talaka, na ji tausayi na yi kuka, na ji tausayi ayana, talaka bawan Allah a tausaya mana hakan nan,
kuma talaka matar shi da ranka
Allah a tausaya mai hakan nan,
a tausaya
in sanda sai kaga sun tsara hanya suna mi dare cin hanci ba su tsara motar gwamna ba su tsara motar sarki sai dai motar talaka daga yan a chaba sai mai keke sai ku motar talaka
Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na murar Amurka a nan Washington DC, inda agogonmu yake cewa ƙarfe 2:15 na dare kenan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakub Makiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Ba dadewa ba duniya ta yi bukin ranar tunawa da waɗanda hatsarin ababen hawa ya rutsa da su. Bukin da ake yi a kowace ranar Lahadi ta uku a cikin watan Nuwamba a kowace shekara. Wata kungiya mai zaman kanta a ƙasar Birtaniya, wadda wata mace da ta taba hatsarin mota ta kafa wannan kungiya, ita ce ta fara kirkiro da wannan ranar a shekarar 1993. Kana babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da wannan ranar a shekarar 2005. A wannan rana ana tunawa da mutanen da suka fada cikin hatsarin ababen hawa da iyalansu ta yadda ya dace. A ƙasashen mu ma mahukunta suka yi amfani da wannan lokacin su yi duba ga hali da ake ciki akan batutuwan hatsarin ababen hawan. Dalili kuma kenan da wakilin mu Amina Mustafa Nasir Batsari ya tuntubi kwamandan hukumar kiyaye hatsarin ta Najeriya ta Road Safety Chiyar jihar Neja Joel Dagwa, inda shi ma yayi bayani akan abubuwa da suke yi a wannan ranar kamar haka.
Abinda muke gaya ma jama'a da kuma makasudin wannan abubuwa da muke yi shine mu fadakar da mutane akan illan rashin amfani da hanya ta hanya da ya kamata. Ya kai kana tafiya a kafa ne, kana amfani da mota ne, kana amfani da mashin ne, akwai dokokin hanya. Idan kowanne mu ya bi waɗannan dokoki din za mu ci moriyan wannan hanya din, amma yayin da ba mu bi waɗannan dokokin ba dole ne za a samu irin waɗannan abubuwa wadda muke magana a kai, wanda kuma ba su da kyau, ba mu da jin daɗin su.
Wani ƙididdiga ita aka fitar a wannan shekara musamman waɗanda suka mutu a sakamakon haɗari a matakin duniya da ƙasa da kuma nan jihar Niger?
Kaga kamar ita WHO majalisan ɗinkin ɗa'a hukumar lafiya na duniya, nata kididdiga ɗin ta ce a kowane shekara mutane wajen miliyan 1.2 suna mutuwa a sanadiyan hatsarurruka da ake samu akan hanyoyi daban-daban a cikin wannan duniya. Sannan mu kuma a nan Najeriya a shekaran da ta wuce, shekara na 2018 kenan, an samu hatsarurruka wajen 970,741, kuma waɗannan hatsarurruka ɗin wajen mutane 5,187 sun riga mu gidan gaskiya bisa ga a kididdiga wanda mu muke da shi a hukumance kenan. Domin mun sani cewa akwai hatsarurruka da dama wanda suna faruwa wanda kafin jami'ai su kai wurin an riga an kwashe waɗannan hatsarurruka ɗin da abubuwan da suka faru. Amma abubuwan da muke da shi kenan, kuma wajen mutane 32,000, fiye da 32,000 sun samu raunuka daban-daban waɗannan hatsarurruka ɗin a shekaran da ta wuce. But babban abu da muke fadakarwa a kai shine waɗanda sun rasa kamnatatunsu, waɗanda kamnatatunsu sun samu rashin lafiya, kuma waɗansu sun zama rai kokon mutuwa kokon, su sun san irin raɗaɗi da kuma irin ciwo da zulumi da tunani da suka shiga ciki. Waɗansu kuma har a yau suna kan waɗannan, suna wannan zulumi ɗin, wanda shine muke kokari mu ja hankalin mutane zuwa ga irin waɗannan abubuwa ɗin.
Jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya masu hanyoyi masu tsawo, kusan ta fi kowace jiha hanyoyin gwamnatin tarayya. Yaya wannan ƙididdiga take a nan jihar Niger inda kake shugabanta?
Wannan kam jihar Niger tana da manyan hanyoyi, kuma sabili da wannan ita ma tana wajen kan gaba a yawan hatsarurruka da mutuwa da aka samu a waɗannan hatsarurruka din. Misali hanyar da ta taso daga Kaduna zuwa Abuja, mun san cewa ta rasa ta jihar Niger daga Tafa har zuwa Madalla, kusan zuba kenan tana cikin jihar Niger. A wannan babban hanya din, ko da yake mun ta hada da jihar Kaduna, an samu wajen hatsarurruka 485 a shekaran da ta wuce, wajen mutane wajen mutane 100 da an samu hatsarurruka wajen 485, wajen mutane 304 sun mutu a waɗannan hatsarurruka din a shekaran da ta wuce. Sannan hanya da ta taso daga Bidda zuwa Kutigi a shekaran da ta wuce, an samu wajen mutane 33 da sun mutu. Daga Bidda zuwa Mina kuma an samu wajen mutane 30 da suka mutu a wannan shekaran da ta wuce din.
A nan za mu datsa aya a hiranmu da kwamandan hukumar kiyaye hatsari a Najeriya ta Road Safety, shiyar jihar Niger, Joel Dagwa. Har sai sabon mako, mu ci gaba da hirar. Yanzu a madadin bakon namu da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
Gaida Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuka aika mana.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Nouveau Republicain, wacce ta ruwaito cewa binciken wata cibiyar kasar Netherlands akan sha'anin siyasa a jamhuriyar Niger ya gano cewa amfani da kudade a yayin yakin zabe na barazana ga tafiyar demokradiyyar wannan kasa. Jaridar ta ce rahoton wannan bincike, wanne aka bajewa mahalarta wani taron karawa juna sani, ya bayyana cewa kimanin miliyan 25,000 na sefa ne aka kashe da nufin neman yardar masu kada kur'a a zaɓuɓɓukan da aka gudanar a shekarar 2016, lamarin da ke datsewa wasu 'yan kasar hanyar shiga zaɓe a Niger. Jaridar L'Actualité yana cewa kasashen Afirka ta tsakiya mambobin kungiyar CEMAC sun bi sahun takwarorinsu na yammacin Afirka sakamakon lura da kuma bayan da kudaden sefa ke haddasa wa sha'anin tattalin arzikin kasashen da Faransa ta yi wa mulkin mallaka. Jaridar ta ce taron shugabannin kasashen kungiyar CEMAC da ya gudana a ƙarshen watan Nuwamba a ƙasar Cameroon ya yanke shawarar gudanar da nazari don zakulo hanyoyin da za su ba da damar sake duba hulɗar da ke tsakaninsu da Faransa akan maganar takardar kudaden da suke amfani da ita. Jaridar Le Monde ta bayyana cewa rikicin diplomasiya ya ƙara kamari a tsakanin jamhuriyar Benin da kasashen nahiyar Turai bayan da hukumomin na Benin suka buƙaci jakadan kungiyar EU ya fice daga ƙasar kafin ranar 1 ga watan nan na Disamba saboda zarginsa da shishige a sha'anin siyasar ƙasar da ba tashi ba. Jaridar ta ce ɗaukar wannan mataki ke da wuya. Ministocin harkokin wajen kasashen Jamus da Faransa da Holland da Belgium suka buƙaci jakadun jamhuriyar Benin su yi bayani akan dalilan yanke wannan ɗanyen hukunci kafin daga bisani su aika wasiƙa zuwa Kotonu da nufin gwadawa gwamnatin ta Benin ɓacin ransu game da kwaruwar wannan al'amari. Mu rufe sharhin da jaridar Le Sahel wacce yake cewa shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya isa birnin Dakar na kasar Senegal, inda a jiya Litinin ya halarci muhawarar kasa da kasa akan batun ci gaba mai dorewa da maganar cin bashi mai sassauci, yayin da a wannan talata shugaban zai halarci taron shugabannin kasashen Afirka ta Yamma renon Faransa da nufin tantauna hanyoyin harhada kudaden yaki da ta'addanci kamar yadda suka tsayar a yayin taron kungiyar ECOWAS da ya gudana a watan Satumban da ya gabata a birnin Wagadugu na Burkina Faso. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To, tare da fatan za a gafarce mu, wannan sharhin jaridun kasar jamhuriyar Nijar ne kuka saurara, ba wato ra'ayoyin ku ba kuma sauraron mu, amma dai a yanzu nan sai ku shirya domin jin wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana.
Assalamu alaikum gidan radio Murar Amurka, sunana Gambo Barau Fatas daga tsohuwar kasuwa a garin Fatas. Alhamdulillah. Ayyar na nika godiya ta Allah subhanahu wata'ala da zai nuna mana lokaci da za a rantsar mana da kwamishinoni da advisors ɗinmu, wadda mai girma gwamna ya sahale musu ya ba su wannan mukamai na kwamishinas. Da fatan Allah ya sa waɗannan kwamishinoni su zama alkhairi a wannan jiha tamu. Allah Ubangiji ya sa masu taimakon al'umma ne masu tausayi da jin kai wadda za su kawo wa wannan jiha ta mu ci gaba.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mishari ne garin Garbace da nan da kungiyar Muryar Talaka ta kasar jihar Taraba. Hakika wannan cece kuce da ake yi dangane da yadda shugaban kasa ya nemi majalisa ta lamince masa domin yayi amfani da bashin da tun a baya can ma majalisar baya ta hana. Hakika ya kamata majalisa ta amince domin wannan kuɗaɗe za a yi amfani da su wajen raya kasa.
Assalamu alaikum, sunana Bukka Haruna Bajoga, garkuwar kungiyar Muryar Talaka. To alhamdulillah ala kulli hal, a yau zan yi kira ga shugabanninmu da kuma wakilanmu cewa ya kamata su ci tsoron Allah su kula da haƙƙin talaka, domin da bai haka da su ga fa a lokacin da suke yawo suke bin mu lungu-lungu koro-koro domin neman ƙuri'unmu. Ya kamata tun da har sun cito mu kuma su kyautata mana, ba wai za su yi watsi da mu ba, sai kuma lokacin zaɓe su ci gaba su sake dawowa su yi amfani da mu, musamman ma mu matasa.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America, sunana Dan Lamijo daga garin jihar Niger Nigeria. Don Allah, don Annabi, shugabanni ku ji son Allah, ku fanke wa mutane da suka zabe ku, ku rika ba talakawa haƙoƙinsu, ku yi masa ayyuka da suke bukata, ba wai ku rika bina kanku ba ko kaɗai ba, wannan ba daidai ba ne. Allah ya sa mu gane. Lamido ya kagara Nigeria.
Tumarilla, yanzu kuma lokaci yayi da Baballe zai dawo da labarai a takaice.
To murtala ga labaran a takaice. A wannan makon shugaban Amurka Donald Trump zai je birnin London don halartar taron kungiyar tsaro ta NATO, yayin da ake ci gaba da takaddama tsige shi a gida Amurka da ya shiga wani sabon babi. Wannan abun ba zai kare ba saboda suna so su yi abin da suke so ne, shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai yayin da yake barin fadar White House, yana nufin binciken tsige shi da 'yan jam'iyyar Democrat suke yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai saka haraji akan kasashen Argentina da Brazil, yana zargin waɗannan ƙasashe da cutar da manoman Amurka ta hanyar cogen kuɗaɗen ƙasashensu. Shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Litinin cewa zai saka haraji akan ƙarafa da ake shigo da su daga ƙasashen kudancin Amurka, da ya ba wa jami'an ƙasashen mamaki.
To, da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci na hantsi, sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu wato da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu kuma madadin kowa da kowa a sashen Hausa na Muryar Amurka, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka muka gabatar da shirin, da mai bada umarni Solomon Abo, sai kuma injiniyanmu na wannan hantsi PJ Murtala Faruk Sanyin, na daga nan Washington DC nake sallama, ma'assalam.